نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بين هكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya sake kawo wannan safiya mai albarka yau asabar 18 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1447 wanda ya dace da 7 ga watan 3 shekara ta 2026 domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma karkashin wannan majalisi na nisa'us sunna a ka'ida muna cikin suratul ahzab inda muka tsaya aya ta 9 aya ta 9 nan kaman shimfiɗa ne a cikin abinda yake na abinda ya shafi sura din aya ta 10 tun daga aya ta 10 har izuwa aya ta 27 duk bayani ne akan yaƙin ahzab mana yaƙin da aka kira sunan surar da shi shi ake kira ghazwatul ahzab amma na bayanin abubuwan da suka faru a yaƙin da dalilin yaƙin da irin halin da al'ummar musulmi suka shiga ciki da kuma irin nasarar da ainihin wato suka samu to idan muka ce za mu fassara waɗannan ayoyin wala'alla zai ɗauke mu har lokacin da za mu kammala shi wannan tafsirin alqur'ani bai girba kuma abin da muka so mu kai gare shi shine bayani akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine manufa da kashin bayan ɗaukar wannan sura ɗin da mun so ma kawai mu ɗauki ayoyin da suka yi magana akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu fassara su ku sai muke tunanin ko za mu iya kaiwa har inda ake bayani akan matan manzon Allah ɗin to kuma yanzu sai maza gaskiya muka ce za mu tsaya mu bayani akan wannan yaƙin na yaƙin ahzab ko yaƙin khandak maybe ba za mu iya kaiwa inda muke so mu kai ba a dalilin haka ne shi bayanin yaƙin za mu yi shi a dunƙule kai tsaye za mu tsallake duk ayoyin da suka bayani akan yaƙin mu tafi ayoyin da suka yi magana akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka fara nan saboda tarbiyyar su muke so mu koya halayen su muke so mu koya muna so mu kamanta gidajen ma'ana gidajen matan mu kamar gidajen matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Wannan shine dalilin da yasa zamu tsallake waɗannan ayoyi kai tsaye mu tafi aya ta 28. Aya ta 28 ita ce ayar da ta fara magana akan matan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kamar yadda satun da ya gabata mun karanto su wane ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sannan wa aka fara aure, a wace shekara aka aure ta, sannan yaushe wace ce ta ƙarshe a aure, kuma nawa suka rasu suka bar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, nawa ne manzon Allah ya rasu ya ainihin wato basu, sannan suwaye suka rasu suna tare da shi, sannan suwaye suka haihu da shi, suwaye waɗanda ba su haihu da shi ba, sannan suwaye waɗanda ya aura babba suna tana budurwa, suwaye waɗanda ya aure su bayan sun yi wani aura. Wannan shine abin da muka dan karanta a kullum. So da haka yau za mu tashi kan aya ta 28. Duk wacce take duba Al-Qur'ani kai tsaye za ta koma kan aya ta 28 a nan bayanin matan maza sallallahu alaihi wasallam suka fara. Na'am Allahumma
bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتكن وأسرحن جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا.
نعم ولن آيوي ولن دعال رم آياتران تومنا kusan dukkaninsu suna magana ne akan matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, kusan ayoyi guda biyar. To su muke so dama mu kai gare su saboda mu karanta su, mu fassara su, mu yi bayaninsu, sannan mu fitar da abubuwan da suke ƙarƙashin waɗannan ayoyi saboda mu koyi da irin waɗancan mata na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Saboda ɗan adam yakan samu nasara ne idan ya yi koyi da na gaba gare shi, musamman idan na gaba gare shi ɗan mutumin kirki ne. Hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce mai koyi da shi, an ce mai masa biyayya. Saboda haka matan manzon Allah ma za mu koyi da su ne akan al'amuran da suka gudanar tsakaninsu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi, kulli azwajika, ka faɗa wa matanka, in kuntunna turidina alhayata dunya, idan kun kasance kuna son rayuwar duniya, wa zinataha, da ƙyale-ƙyalen duniya, fata'alaina, to dukkanin ku zo, umatti'ukunna, zan jiyar da ku daɗi, zan ba ku dukiya, wa usarrihukunna, amma zan sake ku sarahan jamila, saki mai kyau wanda ya dace da umarnin Allah. Wa in kuntunna turidina Allah wa rasulahu, idan kuma Allah kuke so, kuna nufin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa daral akhirata, kuna san gidan lahira, kuna nufin gidan lahira, fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna, lallai Allah ya tanadarwa masu kyautatawa daga cikinku azaran azima, lada mai girma. Allah ya tanada muku da lada mai girma, ita ce aljanna. Allah ya ce ya nisa annabi, ya kuma tan annabi, man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyina, duk wacce a cikinku ta zo da alfahasha bayyananniya, yudha'af laha al'azabu dhi'fayn, za a ruɓanya mata azaba ribi biyu, za a linka mata azaba linki biyu. Wa kana dhalika ala Allah yasira, kuma wannan mai sauki ne a wajen Allah. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi, duk wacce ta bi Allah, ta bi manzon Allah a cikinku, wa ta'mal salihan, kuma ta yi aiki na ƙwarai, nu'tiha ajraha marratayn, za mu ba ta ladarta sau biyu, wa atadna laha rizqan karima, kuma za mu tanadar mata da wani arziki mai girma na karamci. Ya nisa annabi, ya kuma tan annabi, lastunnaka ahadin minan nisa, ba ku zama ɗaya daga cikin maciku ba, inittaqaytunna, in har kun ji tsoron Allah, ko kuma idan kuka ji tsoron Allah, fala takhdha'na bil qawli, kar ku dinga yin gwalangwaso a cikin da muryar, kuna juya muryarku. Wa yatma'u alladhi fi qalbihi marad, sai wanda yake da cuta a cikin zuciyarsa sai zama yana kwadayin wannan muryar ta. Wa qulna qawlan ma'rufa, idan za ku yi magana, ku yi magana ta al'ada, ku yadda kuka saba kuna yi. Wa qarna fi buyutikunna, ku zauna a gidajenku. Wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula, idan za ku fita, kar ku rinka yin fita irin ta jahilan farko. Duk lokacin da za ku fita, to ku fita cikin karamci da mutunci da rufe jikinku. Wa aqimna salata, ku tsaya da sallah. Wa atina zakata, ku ba da zakka. Wa ati'ina Allah wa rasula, ku bi Allah, ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Inna ma yuridu Allah, kadai dai Allah madaukakin sarki yana nufin, liyudhhiba ankum ar-rijsa, ya tafiyan muku da mummunan abu, ko shirka, ko kazanta, ahlal bait, ya ku iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yutahhirakum ya zarkake ku tatahira zarkakewa wa zakurna ma yutla fi buyutikunna ku tuna abinda ake karantarwa a cikin gidajen ko ku tuna abinda ake karantawa a cikin dakunan ku min ayatillah na daga ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wal hikma da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna allaha kana latifan khabira lalle Allah mai tausayawa ne Allah madaukakin sarki mai jin kai ne wadannan ayoyi kamar yanda na faɗa inna allaha kana latifan khabira Allah mai tausayawa ne Allah mai bada labari ne Allah kwararre ne Allah masani ne wadannan ayoyi kamar yanda na faɗa dukkaninsu suna bayani akan matan gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to menene dalilin saukar waɗannan ayoyi wasu daga cikin ayoyin an yi mana bayanin dalilin saukarsu kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam imamu muslim ya fitar da hadisi daga Jabir dan Abdullahi cewa wata rana sayyidina Abu Bakar ya zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nemi a yi masa izini zai shiga gurin manzon Allah manzon Allah yana cikin gida shi kuma ya zo kofar gida sai ya nemi a yi masa izini zai shiga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ya samu mutane da yawa suna zaune a kofar gidan mutane sun cika kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda aka ce ya shiga shi kuma gashi ya zo to daga shi sai ya aika ya ce Abu Bakar ne ya zo yana neman izini zai ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shikenan sai manzon Allah ya ce a bashi dama ya shigo sai sai Abu Bakar ya shiga ya zauna sun fara magana can sai ga Umar shi ma ya taho sai na Umar ya taho shi ma sai ya zo tare da mutane da yawa shi ma sai ya aika yana so zai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sai manzon Allah ya ce ai masa izini ya shigo shi ma sai na Abu Bakar ya shigo da ya shigo sai tarar da matan manzon Allah duk suna gefen shi a zaune mana manzon Allah yana tare da iyalan shi sai na Umar ya shigo ya zauna sai na Umar ya shigo ya zauna kuma nan duk ga matan sa a gefe guda suna tare da shi shikenan sai na Abu Bakar Allah ya kare ta gare shi yace la aqulanna shay'an udhiku an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam to sai da ya shigo sai ya fahimci ran manzon Allah bace yake kuma ya ga gashi ga matansa kuma a cikin matan manzon Allah akwai yarsa manzon Allah yana zaune cikin iyalinsa baya bace sai sunna Umar ya faɗa a ransa yace ni wasi nayi abin da zan sa manzon Allah dariya naga manzon Allah fuskar sa kamar baya cikin walwala amma ina so in yi abin da zan sa manzon Allah yayi murmushi ko ya dariya wannan shine abin da ya faɗa sai ce ya rasulullah yana so ya faɗi wani labari inda manzon Allah zai dariya sai ce ya manzon Allah law ra'aita بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها من ذا الله يأكي جني يدود أرجل خارجة ما تيد جتك ما تنسى ذات نيمي نتشير دئتا هو ذات نيمة أبنت أبولينا فقمت إليها فوجعت أنخها كوي نيكو ما تنى تنبايا تسنى تاشي كوي سنى شاكيتا من ذا الله يأكي جنينا وضحك رسول الله سيما ذا الله يبه مشي تنكا في واش أنسى dama shi ya dan fada ne dan ya manzo Allah da ya dan shiga cikin nishadi sai wannan tambayar tare da cewa abin bai faru ba kawai tambaya ya saboda manzo Allah ya nishadi yana yin tambayar kuwa sai ya ga manzo Allah yana murmushi yana cikin nishadi wa qala sai manzo Allah ya ce hunna hauli kama tara yas'alanna min nafaqa yace wallahi kamar ka sani kaga waɗannan matan nawa sun sa ni gaba wasu na ba su wani abu wannan zaman da kaga ina yi da su gaba suka sani wani suna so su ma ba su wani abu kai ma ashe matsalar ka kenan to ni ma matsalar ta kenan kaga sun da duka suna so ne ashe su ne suka sashi a gaba har yanzu manzo Allah ba walwala ba jin daɗi to kaga wannan mata ke to dai har za su sa manzon Allah a gaba wanda Allah ya fi son shi duniya da lahira har ya dan shiga wani irin dan yanayi kaɗan to yaya matan mu ashe dan matan mutum su sa ya dinga surutu ma ba laifi bane dan su sa mutum ya shiga wani irin yanayi ba laifi bane wani bawan Allah ana ba mu labarin na tabala kabiru kuma ne yake ba mu labarin nan aka tada sallar isha'i sallar isha'i aka tare yana bullema tunda ya kabbara harama ya tsaya haka har a gama sallah bai motsawa yana bayan lima sallar isha'i fa aka tayare haka shikenan har aka yi sallama yana tsaya haka an dauka lafiya sai aka taba shi malam ya haka wallahi matsala na samu da matata yasa sai na shiga cikin tunani ma'ana tunanin ya kai ga ana sallar isha'i ka tsaya ba ka san me ake ba ayi karatun fatiha ayi sura ayi ruku'u a dago ayi sujada duka na tsaye ayi raka'a daya ayi biyu ayi uku ayi hudu saboda tsabar tunani yana tsaye ba san me ake ba to ana samun irin wannan wani kuma ana ba mu labari ladani ne yana kiran sallah yace hayya ala salah da Allah ki hakuri mana za a ba da kudin ce mana a cika yadda cikin kira sallah sai da abin an caza mai kai ne wa an gaya masa wani abu a cika da Allah malama ki hakuri za a ba da kudin ce mana sai ce au ai hakuri da Allah sai ci gaba hayya ala fala ya ci gaba da kira sallah sa to wannan dabi'u ne na abin da ya shafi su iyayen mu mata dole akwai abin da ko duk yanda kake in aka yi maka wani abin wallahi sai ka tsaya ka gumbacewa ka shiga wani irin yanayi na damuwa ko ka shiga wani irin yanayi na tashin hankali to da haka abinda manzon Allah ke ne ya faɗa yace hunna hauli kama tara saladin nafaka yace ka gan su ga sunan a gefe na kamar yanda kake ganin su ga sunan mata na dinnan wallahi ko ce ta taso sai na ba ta wani abu to suke ba su wani abu a'a sai na Abubakar yana zauna a gurin sai na Umar yana zauna a gurin kuma akwai ƴaƴansu akwai na Aisha akwai na Hafsa a'a ya za a yi kusa manzon Allah gaba har ku bata masa rai nan take fa qama Abubakar ila Aisha kawai Abubakar sai ya kai yasa ta bata manzon Allah rai ya za a yi da ke a zauna bata manzon Allah sai ya kai yasa ya zo ulquha yana kokarin ya kama wuyanta ya fiticcika ta to da yana gani dan me zaka manzon Allah haka Umar yana ganin sai na Abubakar ya kai yasa fa qama Umar ila Hafsa shi ma sai kan yasa ai sai isa da su waɗancan ba ƴaƴansu bane amma waɗannan ƴaƴansu ne sai isa da su to da aka suka kansu dan me za a hada baki da ku ayo manzon Allah ba daidai ba ai bai kamata ba wani haka sune iyaye na ƙwarai kenan amma wani uban da zanan isa ta dawo gida me ya faru ai shine mun kaza eh dan iska ba zan je in same shi zan ci mutuncin sa haka wani uban yake ba zai tsaya ya ji me bi isa ce da laifi amma tun da ta dawo gida ta kawo masa ƙarar miji ba ruwa ce kawai mijin ne mara laifi sai a fara zagin mijin a ayyaka lokacin ma'ana mataki na farko kar ka nuna mata ma mijin ne mai laifi ka nuna mata ƙarya take ta koma to sai in kaga abu ya dan yi tsanani sai ka to bari abu ciki a kai to haka sai na Abubakar yayi haka sai na Umar Allah ya kare da gare su kai kilahuma yaqulani dukkanin su biyu suna cewa tasalna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma laysa indaku ya za ku sa manzon Allah a gaba ku rinka tambayar sa abin da bai da shi sun sa manzon Allah gaba sun ce sai an ba su walagwalai sai an ba su kaza sai an ba su kyalekyale sai an ba su kayan kwalliya sai an sai a musu kaza manzon Allah kuma ya shiru yana jin su shine waɗannan iyaye tunda akwai ƴaƴan su suka yi kan ƴaƴan su na musu fada suna cewa dan me za ku rinka tambayar manzon Allah abin da kun san bai da shi me yasa ku tambaye shi wallahi lanas la nas'alu rasulullahi shay'an abada laysa indahu suka ce mu tunda muke mun taba ganin mun tambaye manzon Allah abin da bai da shi wallahi ba mu taba tambayar manzon Allah abin da muka san bai da shi ba idan kun ga mun tambaye shi to mun tambaye shi abin da yake da shi to ku me yasa za ku sa shi gaba ku rinka tambayar sa abin da kun san bai da shi wannan ba laidai bane thumma atazalahunna shahran aw 29 manzon Allah bin ya bata masa rai daga lokacin sai ta to shikenan tun da haka ne ba zan ƙara zuwa ɗakunan ku ba sai na yi wata ɗaya kawai sai manzo Allah ya ƙaurace musu matan gaba ɗaya ya ƙaurace musu gaba ɗaya dai dauke mataki a kansu to dalilin wannan sun manzala ta hadhihi al-aya to shine wannan aya ta sauka tunda sun zo sun taru sun ce su dole sai an ba su kayan kyale-kyale sai an ba su kayan jin daɗi su ma sai sun more su ma sai sun hole kamar yadda a wata ruwaya da zamu ji sun ce ya rasulullah mun ga matan manya-manyan sarakunan duniya matan kaisar matan kasra duk da abin da ake ba su mu ma a matsayin ka na shugaban musulmin duniya mu ma kai mana ka sa mu ji dadi to shine sayyidina abubakar yazo ya same su a wannan yanayin sayyidina umar yazo ya same su a wannan yanayin to shine kowa ya bi essa kowa ya bi essa yana yi mata honin akan abin da tayi to sai Allah ya saukar da wannan ayar yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi Allah ba ya ci abin da ya faru yace kulli azwajika ka fada wa matanka ga sunan wanda suka zo gurinka suna neman abu duniya in kuntunna turidina alhayata ad-dunya idan duniya kuke so ka gaya musu idan duniya kuke so da kelekelen duniya da jin dadin duniya fata alaina kace dusu ku sake haduwa gaba ɗayan su same ka umatti'ukunna zaka je da su dadin duniya din mu za mu baka duniya ka ba su ba dai kudi suke so ba ba dai gwalagwale suke so ba ba dai kelekele suke so ba ba matsala za a ba su amma da sharadi wa usarrihukunna amma zaka sake su kace kace ni nan sake ku sarahan jamila saki mai kyau wanda shari'a ta bada dama a yi ba zan cutar da ku ba zan sake ku shari'a yanda ya dace me yasa saboda manufar ku duniya kuma dan duniya baya zama a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda manufar ku ba lahira bane to duniya din Allah yayi alƙawari zai ba ku amma kuma ku sani manzon Allah ba zai zauna da yan duniya ba zai dira mu da ku zai sake ku sakin da ya dace da shari'a to da wannan ayat ta sauka sai manzon Allah ya fara kira shugaba wanda ta jagoranci tafiya ita ce nana Aisha Allah ya kare ta manzon Allah ya ce ya Aisha inni uridu an a'rida alayki amran bayan ayat ta sauka kenan yace ni ina so na bujuro miki da wani al'amari wanda Allah ya aiko min da shi uhibbu an la ta'jali fihi amma ina so karki gaggawa Allah ya aiko min da wani da wani abu zan gaya miki amma bana so ki gaggawar daukar mataki ko ki gaggawar yanke hukunci hatta tastashiri abawaiki har sai kin je gida kin nemi shawarar iyayenki Allah ne ya sauka min da wata aya amma tunda ke ce kamar jagora to zan fara fada miki amma karki dauki mataki karki yanke hukunci har sai kin je kin nemi shawarar iyayenki قالت وما هو يا رسول الله تتي ما ذا الله وانا وانا ابني وانا حكم يا رسول الله فتلا عليها الآية تتي ما ذا الله يكرر تامت وانا آية يتي ذا ابن الله يتي سوى ذاك سيكي زعبا اما بانا سوكي زعبا سيكي زكي شاورا دي ايا ينك ابن دي ايا ينك سوكا تي تو سيكي نسيكي ذوكي فتاب قالت سنة نائشة ركي افيك يا رسول الله استشير ابويا يا ما ذا الله يدوس اكنكا jina jina shawara da iyayena a bani zadi a kanka da duniya wai jina jina shawara na jina shawara da iyayena tace a a bal akhtaru Allah wa rasuluhu wa daral akhirah tace manzon Allah a a ni tun daga yanzu ma na dauki matsaya na yanke hukunci na zaba Allah na zaba manzon Allah na zabe ka wadaka ni ba ruwa na watsar da duniya ni Allah na zaba da manzon Allah da gidan lahira sai ce to shi kenan tunda kin faɗa haka zan bi ragowar matan na ɗaya bayan ɗaya kowacce zan faɗa mata da abin da Allah ya ce kowacce ta zaɓa tana na Aisha ta ce ta fara ta ce ya Rasulullah wa as'aluka Allah tu khubra imra'atan min nisa'ika bil ladhi qult ta ce to dan girman Allah manzo Allah duk wanda ka je gurinta kar ka faɗa mata abin da na zaɓa Allah karka faɗa mata abin da na zaɓa kowa ta zaɓi ra'ayinta me yasa so da wala Allah wata ta tanki duniya ta dan daddaga mata kafa ta ci gaba da tararawa to dan aka zance na Aisha ta zaɓi Allah da ai ko ta ce to ni ma na zaɓi Allah tace to manzo Allah karka faɗa musu kowa ka ba ta dama ta zata ra'ayinta wala Allah a cikin samu wata ta zaɓi duniya saboda ta rage musu zaman a gidan ta dan ba su guri wannan kuma dabi'a ce ta mace ana dabi'a ce ba wai wani wai cin mutunci bane ko dabi'a ce ta dan adam yawanci dabi'ar mace ba ta fiye san a ce tana tare da wata ba wannan dabi'a ce to amma idan mai addini ce ta san shari'a ce haka Allah ya ce haka manzo Allah ya ce dole ne ai hakuri da abin da ya faru jiya muna karanta bayani akan aikin haji nake tuna wani da yake babu labari ya je yana dawafi dai yana dawafi aikin haji sai ya ga wata mata ita ma tana dawafi kun san daga cikin guraren da dan adam baya iya boye wasu abubuwan shine gurin addu'a kana da wani wannan yana addu'a na dafi ba zai iya boyewa ba kana jin abin da yake cewa ka rasa ko ne daidai ko tsananin shauki ne ko yanayin gurin ne ka ce na Allah Allah ka bani kudi Allah ka bani raquma Allah ka ba zai boyewa ba zai iya yin kasa kasa ba to shine yaji wacce tana cewa ya Allah Allah kai kadai ne wahdaka la sharika laka Allah yanda kake kai kadai din Allah ni ma ka bani ni kadai Allah yanda baka san tarayya Allah ni ma bana san tarayya Allah ina mai tawassuli da wannan sunanka al-ahad Allah ni ma ka bani ma ni kadai sai zo tana tawazo da wannan kuskure ne ba dai dai bane kuma Allah ya so sai amsa mata addu'a ta ta amma dai ya saba wa shari'a tunda Allah madaukin sarki ya bada dama ai wannan dabi'a ce haka na Aisha take cewa wai in yaje karya ba kowa labari abinda manzo Allah ya zaba sai manzo Allah ya ce wallahi na rantsa da Allah la tas'alu imra'atun minhunna illa akhbartuha yace wallahi ba wata mata a cikin su da za ta tambaye ni tace to manzon Allah na Aisha me ta zaba manzo Allah ya ce wallahi sai na ba ta labarin abin da kika zaba sai na ba ta labari ni wanda ta tambaye tace to ni wadanda suka gabace ni me suka zaba to zan gaya musu abin da suka zaba to da su ba alheri suke so ba ya kamata ragowa masu su alheri yanzu duk wacce ta mutu duk wanda ta bar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta auri wani ko duk wanda ta bar gidan manzon Allah manzon Allah ya rabu da ita to aljannatu ba tabbas amma duk wanda manzon Allah ya rasu ya batta ko ta rasu ta bar manzon Allah a matsayin matarsa to wannan garantiyar aljanna ce garantiyar aljanna ne amma duk wanda ta kuskure manzon Allah ya rabu da ita to fa aljanna ba tabbas to ya za a yi kuma ba za a so musu su shiga aljanna ba yasa manzo Allah ya ce wallahi duk wacce ta nemi na bata labari wallahi zan bata labari sai manzo Allah yake cewa inna Allah lam yab'athani mu'annidan domin ni Allah bai aiko ni wanda zai jefa mutane cikin tsanani ba wala muta'annidan ko wanda zai nemi wani ya kauce ba Allah bai aiko ni akan in zama dalilin mutum ya shiga tsanani ko in zama dalilin da mutum zai kauce daga wata hanya wadda bata dace ba walakin ba'athani mu'alliman muyassira Allah ya aiko ni malami mai karantarwa mai koyarwa sannan mai saukakawa a cikin al'amura shi yasa ni ko ci zan bata labari to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi su daya bayan daya kowace in ya fada mata sai ta tambaya mai ragowar suka zaba yace ga abinda zai tace to ni ma shine zabi na haka dukkanin matan gaba ɗaya suka zaba Allah suka zaba manzon Allah suka zabi gidan lahira da wannan ne malamai suke cewa dukkanin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yan aljanna ne tun matan annabi yan aljanna ne wannan babu kokonto akai wadanda suke zagin su ko suke cin mutunci ko suke wulakanta su wannan ba mutanen kirki bane ba mutane na kwarai bane to a can mun bada labari manzon Allah ya dan kaulace musu tsawon wata daya kamar yadda Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya dan kaulace musu wata daya shikenan sai ya dawo bayan wata daya cika da ya dawo dama ɗakin nana Aisha yake lokacin da ya tafi sai kuma ga nana Aisha Allah ya kare yadda a gare ta da ya je ya tunkari ɗakin nana Aisha radiyallahu ta'ala anha sai ya samu nana Aisha a kofar ɗaki yana zuwa sai ta tsaya zai shiga sai ta dan dakatar da shi sai ta ce a lafiya ta ce ai alƙawari kai ba za ka dawo ba sai bayan wata ɗaya kuma ya kwana 29 kada ka saura kwana ɗaya sai ka koma sai washe gari ka dawo manzon Allah fa manzon Allah fa kuma yanzu ita duk kwana 29 da aka da yake asin tana dan jin ba daɗi ba yanzu wai dole sai an koma an sake ƙara kwana ɗaya to wannan ma yana nuna mana ɗabi'ar mata kenan dana Aisha mutuniyar kirki ce yar aljanna ce ignatin Abubakar ce amma ɗabi'a ce ta ƙamace duk yanda kake da ita wata rana sai dai ka yi haƙuri ba yanda za ka yi sai dai ka yi haƙuri ɗabi'a ce haka Allah ya halicce ta shi yasa manzo Allah yake cewa in ka ce ba za ka yi haƙuri da su ba to kullum za ka yi ta kakkarya su sai ba suka ce manzo Allah ya ce sakin karyawar shi ne saki in dai za ka kana so ka ji daɗi to ka ji daɗi da ita cikin haƙuri amma akwai ɗabi'u wanda haka Allah ya yi su sai ka yi haƙuri da waɗannan ɗabi'un tun ba kai haƙuri da wannan ba to ba za ka taɓa samun matar da za ta yi maka ba ɗari bisa ɗari babu ita kamar yadda ke ma ba za ka taɓa samun namiji ɗari bisa ɗari babu shi wal kamalu lillah Allah shi kaɗai shi ne cikakke kowace mace sai ka same ta da kurakuranta haka kowane namiji sai kin same shi da kurakuran shi sai dai wanda alkhairansa ya fi yawa akan sharrinsa shi ne mutumin kinki wanda sharrinsa ya fi yawa akan alkhairi shi ne mutumin banza shi ya sa kowa za ki same shi yana da 'yan matsalolinsa haka za ki yi haƙuri da waɗannan 'yan matsalolin saboda wani alkhairi ne yake tattare da shi a gefe guda haka kai ma kowace mace sai ka same ta da 'yan matsalolinta haka za ka yi haƙuri da waɗannan 'yan matsalolin saboda alkhairin da take tattare da shi shi ya sa manzo Allah ya ce mumini ba ya ƙyamar mumina mumini idan ya auri mumina ba ya ƙyamarta idan ya same ta da waɗansu 'yan matsaloli sai ya yi haƙuri wata rana zai same ta da alkhairi da yawa haka mumina ma ba ta ƙyamar mumini in ta aure shi in ta same shi da wasu 'yan matsaloli ƙanana sai ta yi haƙuri wata rana za ta samu waɗansu abubuwa na shi na alkhairi to wannan ƙa'ida ce amma ɗabi'a ce ta mace dole sai ka same ta kuma sai ƙananan abubuwa to wani namijin wanda bai sani ba to shi ne ba zai iya haƙura ba abu kaɗan sai zagi sai cin mutunci sai wulaƙanci sai saki sai ya samu wata yana tunanin ita ma haka take sai ya auro ta ita ma da ta zo sai ya ga duk dai ɗaya ita ma ya sake ta sai ya samu wata ya sake auro a yana tunanin haka zai ta sakin mata ka samu mutum ya yi aure wajen 40 kwarai da gaske ina son wani aboki na sa'a na ne Allah ya jarabe shi da irin wannan kuma malami ne ya yi aure wajen 30 da wani abu kuma har yanzu ina jin bai daina ba dan har to kana shi muke yi sai mace mutumin nan aurenka 30 ce 27 ne to ba cinye ba kafa baya to kaga wannan ana samun wani jarrabawa ne wani kuma rashin haƙuri ne shi sai ga ai dole sai ya samu mace yadda yake so 100% sai ya ta sakin mata to kuma har abada ba za ka samu ba dole za ka yi haƙuri in dai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matansa ba su zame masa 100% ba so babu wani mutum wanda matansa za su zame masa 100% babu shi babu shi dole sai an yi haƙuri manzon Allah fa duba abin da yayi amana na Aisha take cewa ya rasulullah ka koma sai gobe ka dawo ai kwana 30 kace amma manzon Allah tunda ya san ɗabi'a ce sai ce da ita waye ga ya miki wata kwana 30 ne ai da shego da shari'a shi dai Allah ya aiko shi waye ga ya mata sai manzon Allah ya ce mata ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza manzon Allah ya ce wata kwana 29 ne sai ta ce au ai ban sani ba to bismillah shiga magana ta wuce an zauna lafiya ba shi kenan ba to inda wani ne ke din banza ki isa gidan dawa zaki hana ni shiga wallahi biki isa ba tace to ba za ka shiga to sai na shiga sai zagi shikenan sai a rubuta saki an rabu kenan ko na rashin hakuri wallahi wani sakin da ake yi bai kai ya kawo ba wani abin da yake sawa ai sakin dan karamin abu ne inda za ka dan yi shuru na minti 5 to da an wuce gurin inda za ka dan fita ka bar mata gidan minti 5 ka dawo an wuce gurin inda za ka dan kau da kai ka kyale ta an wuce gurin to amma wani sai ya kasa wannan haƙurin na minti 5 sai ya wo kanta ita ma kuma dama a wuya take ita ma sai ta yi kansa shike nan sai a yi sama daga nan sai a rubuta saki shike nan arabu an manta dundun imomin da Allah ya musu suna da ƴaƴa suna da yara ka santa ta san ka an san juna an san kowa sai saki shike nan magana ta kare maimakon a ɗan yi haƙuri na minti 5 ko a yi haƙuri na minti 7 ko haƙuri na minti 10 shi ke nan abu ya wuce waɗansu ba sa iya wannan haƙurin to wannan shi ne halin da ake ciki shi yasa dole mu koyi darasi daga rayuwar matan gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan yana da matukar muhimmanci shi ne amfanin karanta waɗannan ayoyin saboda koyon rayuwar gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan zai taimake mu domin mu samu nasara wajen ɗorewar al'amuranmu da kuma ci gaban rayuwarmu yanzu mun yi minti 40 saura minti 20 to kuma ina da program a rediyo ta waya ƙarfe 11:00 zuwa 12:00 kuma live ne a rediyo Kaduna kuma za su kira ni a waya kuma live ne 11 za a fara zuwa 12 to da haka sai dai ko ni ne haƙuri a nan malam ya ƙarasa minti 20 ɗin in sauka masallaci in yi program na 11 in da recording ne sai bari in mun gama sai ne to live ne za su kira ni yanzu kuma yanzu ake sa abin a rediyo kuma sun ce da ni sha ɗaya daidai kuma sha ɗaya sauran minti biyar. Ya kamata ɗan yi haƙuri yanzu na daina ɗan zauna a masallaci ƙasa za a kira da za a yi wannan program. Guda ka sai a yi haƙuri ko dai to a yi mana haƙuri to. In Allah ya kai mu gobe, gobe za mu rama wannan mintunan insha Allah ta'ala. A yi mana haƙuri, Allah da gobe za mu rama.
Wannan
wannan. Thank you.